Sauraronmu a yau shirin zai dora ne kan maudu'in da muka tattauna a makon da ya gabata, wato tsangwamen matan da basu haihu ba, inda shirin ya maida hankali kan irin kalubalen da mata ke fuskanta sakamakon rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwar. A yau kuma zamu maida hankali ne kan irin matakai da shawarwarin da ya kamata matan su dauka domin samun mafita game da matsalar. Sannan za mu leƙa fagen waƙe-waƙe domin nishaɗantar da ku masu sauraronmu. Sai ku biyo mu don jin yadda shirin namu zai kasance. Sunana Ruqayya Basha. To madalla. To kamar yadda kuka sani, a makon da ya gabata bakin namu sun hada da Malama Maryam, Malama Aisha, Malama Nafisa da kuma Malam Isa Indabawa, sai kuma Dr. Adam Dawood. To za mu dora ne kan tambayar da na yi wa wato Malama Nafisa na shin wasu irin kalamai take ji daga wajen jama'a sakamakon matsalar da take ciki ko kuma take fuskanta na rashin haihuwa ko kuma jinkirin haihuwa.
Gaskiya wannan kalubale da yake faruwa ko a fada ko ka a fada abu ne wanda akwai tsangwama a ciki. Akwai bakar magana a wani lokacin ma har ki ga kyamata, kuma abin da zai fi baki abin haushi a cikin nan shine zaki ga wani lokacin yar uwarki mace wanda ita ya kamata tafi sanin matsalar ki, amma ita take samu take miki bakar magana, misali ko wani abu wata zaki samu fa ko gidan biki na dangin mijinta ba ta son shiga, saboda da ta shiga ne za a fara maganganu, ana yar mata da bakar magana, wasu ma ko kusa da ita ba su san zama, suna ganin kamar laifinta ne. Wanda kamar yadda Indabawa ya faɗa, in most cases zaki tara ba ma macen ki da matsala ba, namijin ne. Amma sai a take gaskiya, saboda wai wannan nasu ne, kuma suna ganin ai ita ce mace, ita auro ta aka yi, don haka din wani laifi da komai nata ne ba na ɗansu ba. Kuma wani lokacin abu na biyu da ya kamata in ƙara bayani akai, kamar yadda Indabawa ya faɗa, kamar ba kowane case ne yake zamana ita ce ba ta da lafiyar ba. Wani lokacin yakan zama kamar iska ɗin ne, wani lokacin matsala a ɓangaren mijinta yake. So abubuwa da dama ya kamata mutane su ringa dubawa a yi considering kafin ma a ɗauki laifi a baki. Yau a ɗauki misali. Kun gama tsangwamarta, maybe kun zo kun raba auren, ta fita ta bar gidan, sai kuma Allah ya kaddara tana auren wani ta haihu, me za ku ce mata?
Kamar dai nan faran labarin ta wacce ita ma haka ne.
Yawwa, to me za ku ce mata? To kaga an shiga haƙƙinta. Akwai abubuwan da mutane bai kamata su dinga bakar magana ko su tofa albarkacin bakin su, kamar aure da shi kanshi haihuwar. Da abubuwa da dama, da mutuwa da sauransu, wanda ba kai kake yi wa kanka ba, ita ma in kuka tambaye ta ba so take ba, tana so ta fita daga cikin wannan matsalar ita kanta. Bai kamata a ce kuma duniya gaba ɗaya sai ta zo a tsangwamenki ba, wannan zai ja mata depression da sauransu da matsaloli kala-kala da dama.
To malama Maryam in na dawo kanki irin waɗannan maganganu da mutane suke yi sakamakon wannan matsala da kike fuskanta shin wani irin matakai kike dauka domin kiga cewa ke ma fa mutane su san cewa ba lifin ki bane
To ni dai gaskiya duk wanda yazo yana mun magana irin naki aihuwa ko wani abu wani lokacin idan raina ya baci na kan fada maka magana in ce to tana dai kake ba da aihuwa ba ni ma na ka gani in ban haifa ba ko dai wani abu to ni dai har na san har cikin zuciyata ba wanda zai ce baya san haihuwa ko wani abu amma muna nan muna ta gaya wa Allah kuma ka san lafiyar ka kalau ba wani abu ne yake damun ka ba kawai dai lokaci ne akwai lokacin da kana zaune baka zata ba Allah zai baka kuma muna ta roƙon Allah Allah ya nuna mana wannan ranar
haka ne to malama Aisha wani irin shawara zaki bawa mata ko in ce zaki bawa al'umma da suke tsangwama mata da suke fuskantar wannan kalubale
to gaskiya shawarar da zan ba su shine ya kamata su rage wannan tsangwamar da suke wa mata saboda idan su ake wa su ma ba za su ji dadi ba ko ta su aka yi wa ni abun ma ai yana ban mamaki idan wasu aka wata aka kawo musu za su yi mata amma idan aka kai suka kai tasu aka yi mata sai kiga sun mai da abin kamar fada akan me za a yi wa tasu ya kamata a ce a zama tsintsiya madaurinki daya mace sai mace bai kamata a ce mata ce za ta yi wa mace abin da ranta zai baci ba in namiji ne yayi wannan dama shi bai san feelings din abin da mace take fuskanta ba an dan Allah dan annabi mata su daina irin abin da suke yi na tsangwamar matan da ba su da haihuwa tunda su ma ba zuwa suka suke siyowa ba Allah ne ya ba su da siya ake kowa zuwa yake ta siyo tunda kowa yana so Allah ne ya baki ni ma Allah zai ban insha Allah
To mallam inda ba na dawo kanka wani shawara ko kira za kai wa al'umma domin a rage wannan matsala da suke fuskanta na tsangwamar matan da ba su samu haihuwa ba
To gaskiya abu biyu ne na farko da masu auren da dangin kowa ya ji tsoron Allah kusan cewa ba kamar yadda Aisha ta faɗa ba a zuwa kasuwa a siyo akwai process da ake bi wanda in an yi aure ake samu su wanda ko ina ba magana addini ko al'ada da iri ɗaya ne kuma asani ba wanda yake bayarwa in ko ga an samu Allah ne in ko ga ba a samu ba Allah ne a fawwa Allah a bawa Allah lamarin sannan na biyu mutane su dinga zuwa tun farko su dinga zuwa tun makafin auren ko kuma bayan an yi auren a je a bincika a gani saboda akwai abubuwa da dama da suke kawo rashin haihuwa wani likita ne wani kuma maybe malamai ne addu'a suke bukata wani kuma ma irin mutane masu maganin gargajiya akwai su da dama dinda na gaggansu wayanda sun jeje sun nema kuma Allah ya bayar to mutum dai kada ya zauna hakan saboda in kuma kace ba za ka je ka bin ka shi dogaro da Allah ba wai ka daya kawai kuma abu bai faru ba ba haka yake faruwa ba kuma ba haka yake ba kai kuma kaga abin ya haure kuma ka kwanta a je ka nema domin koda za ka kamar misalin mai neman kuɗi ne abin zai ce Allah kamar arziki kuma ya je daki ya kwanta ba in ka san kana da larura to tafi neman magani kuma duk mutumin da yake neman magani insha Allah zai samu warkarsa
to dakta wani irin shawara za ka ba matan da suke samun jinkirin haihuwa ko kuma matan da ma ba su haihu gaba ɗaya ba wani irin shawara za ka ba su domin su magance a wannan matsala na rashin haihuwa ko kuma na jinkirin haihuwa wanda kuma hakan ke jawo suke wato fuskantar kalubale daga wajen yan uwa da abokan wato arziki
masha Allah idan ya zama na cewa mace an yi guje-guje an tabbatar cewa kawai ba za ta yi haihuwa ba ba abu ne za ta samu kanta damuwa har ya kai ga cewa ta kai ga galabaita har ta ga cewa ita ba mace bane ko kuma iyaye sun damu ta wajen miji ko iyayenta ko ƴan uwanta wallahi duk ba wani abu ciki alamarin duka yana wajen ubangiji number 1 kenan ina amfani kin ga kin kokari ki san abin da ke faruwa kin yi kuma kin gane cewa lalle ba za ki yi to kin ga Allah ya riga sa ke kina ci wanda ya halitta ba za ki haifa ba sai ki hakuri ki dogara ga Allah in zaki iya kina da hali ko miji kina da hali sai ku haɗa hannu yanzu na ilimin kimiya ta likitance yayi nisa sosai daga miyon ki ma miyon baki da miyon mijinki za iya sarrafa yadda za ku yi haihuwa saboda haka nan akwai yadda ake yi a taimaka ba dole da sai an yi jima'i ma ba kina da dai tsada kuma irin wannan technology bai zo nan wajajen mu sosai ba amma akwai shi wanda kuma ke a nan wajajen namu shi za ku iya yi ma to sai ku yi. Akwai da mahaifin nata ba zai iya rike abin da mutum akwai, sai ya harvesting a cire kwai din, sai a sa a test tube, sai a samu mani mijin, sai a sa a cikin test tube, sai ya kyankyashe kwan kuma su samu yaro. So duk wanda akwai difficulty, inda akwai problem, akwai da ake bi a samu solution, a samu dacewa, kuma ana dacewa. Saboda haka nan ba abinda mace za ta damu da ce samsan al'ambaran ita za ta shiga damuwa har ya kai ga cewa wasu kiga cewa suna ramewa, ba su iya cin abinci, wasu shiga depression har ya kai ga cewa sun samu wani ciwo ko cuta da zai karkar da zai sa su galabaita su rasa magani, ka rasa magani kansu, ko hawan jini ya zo ya rabke ta. To duk wannan abun bai kamata ba. Kuma mukan bada shawara sosai a asibiti domin muka bincika muka gani, muna faɗa musu gaskiya, kuma muna faɗin gaskiya na yadda ba zai samu illa ma yanayin lafiyanta ba. Saboda haka nan ba abinda ya gagara illa a je asibiti a samu shawara. Kuma aka bada shawara a bi shawara, ba wani magana zuwa wajen wani boka ko a ce wani boka ya mata magani shi yasa ba ta samu ciki ba, ko kishi ne ta yi mata magani ta ɗore mata mahaifa. Duk ƙarya ne, ƙarya kawai ake yi su bokan nan suna muku ƙarya. Domin mu da mun je daga ultrasound muke farawa, amma ka ultrasound muka gani za mu faɗi, kuma za mu rubuta, kuma za ki je wajen likita ma ya sake gaya miki haka ne. So kin ga namu ba wani saddabaru ciki ko wani abrakadabra, babu shi. Gaskiya za mu gaya miki, kuma ko ina kika je a duniyan nan haka ne. Ki je India, ki je China, ki je Germany, ki je Istanbul, Turkey, ki je America, ki je Ingila, duk ki je Italy. Duk kije Germany, in dai muka riga muka ce gashi yadda yake, ai ilimin likitanci a likitanci ilimin duk ɗaya ne. Ko ina kika ga muka ga miki anan, shi za a ga miki bai canzawa. Saboda haka nan in ya faru sai ku haɗa kai da mu ku ji ta wani hanya za mu bi to likita, saboda mu samu mafita. Tunda gashi ga da kace ga kuma yadda abubuwa ya nuna, to ya kake ya za mu likita nima a samu haihuwa. Kuma gaskiya fi sabilillah maki kirka zuwa asibiti kan rashin haihuwa ke kadai, wallahi shi ma yana da illa, yana saki cikin damuwa sosai. Domin ai problem din haihuwa ba na mace ne kadai ba, har da miji, har da namiji, sai ku je tare da mijinki. Kamar ni gaskiya bana maganin mace za ta zo mai magana infertility, inganta ita kadai ta zo da mijinta, saboda in ji abin da ke faruwa da kyau. Kuma ban bada shawara da dukkan su za su je su yi abin da nake so, kuma da haka insha Allah ina ganin nasara a wanda suke zuwa wajena. So in ma kika ji ga likita bai ce magana wai ki zo miji, ko miji ke cewa mijinki wai bai iya zuwa, shi bai son zuwa asibiti kaza kaza, ni bana yadda. If you are serious, bring your husband. In kuka zo da mijinki, dan shi ma akwai abubuwan da shi ma zai yi saboda a samu ciki, ke ma kun zaki da a samu ciki. To in kika zo ke kada aka gaya miki ki manta, ko kuma ki je ma ba za ki gaya mishi ba, amma yana naka gaya mishi sai kika komai ya tafi daidai. To na abin da kuma zan faɗi shine akwai rashin haihuwa da za ki ga mace ta haihu daya amma sai ta kasa samu kuma. To shi ma akwai wasu abubuwa da kan faru, ko tana da wasu abubuwa da suka fito mata a cikin mahaifa, ko fibroid, ko kuma bayan da ta haihu in an yi CS ne akwai abin da ake kira adhesions, sai inda in an kinkisa kwai yake daukan kwai zuwa cikin mahaifa don zaji a kinkisa shi, inda sai ki ga cewa su kuma sun narke ko kuma sun daɗe. To dole sai a taimaka a buɗe su through endoscopy ko kuma a yi surgery a gyara shi. Wannan da ta taɓa haihuwa muna kiran shi secondary infertility, amma in ba ta taɓa haihuwa ba primary infertility. To dukka muna da hanyoyi da muke bi mu taimaka a warware, a samu a dace a samu ciki a kuma haihu.
Haka yake masu sauraro, a yanzu kuma za mu dawo gefen waƙe-waƙe, inda a yau a cikin zauren namu muna tare ne da wani shahararren mawaƙi wanda zai bayyana mana irin ƙalubale da nasarori, har da kuma irin wato matakai da ya bi domin ya ga ya cimma burin shi a fagen waƙa. To amma kafin nan ya sunan bakon namu ne.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Farko sunana Al-Amin S. Osman, wanda duniya ta fi sani da Auta M. Sharif.
To in ka ce Auta M. Sharif, dan uwan Umar M. Sharif kenan?
Kusan dan uwa a musulunce, kuma yaron shi almost shekara 10 ana tare tafiya wuri ɗaya, har yanzu kuma ina ƙarƙashin shi.
Na fahimce ka ubangidanka kenan Umar M. Sharif.
Kware kuwa, kamar yadda kika gani ga nan a cikin office din shi.
To haka yake. To me ya jawo ra'ayinka ne ka ga ya kamata a ce ka shiga harkan waka?
To alhamdulillah, farko abun ya fara da sha'awa ne, saboda ni na tsinci kaina ne a cikin ta, ba shiganta ne ba, saboda ban wai na shige ta da wayona bane da girman a tun ina karami shekara 10 baya ina ga na yi kuma interest a primary na fara shiga studio in rera waka to lokacin gaskiya abin da ya fara jira ina akwai wani mawaki ana ce mai Sadisi da Sharifai to lokacin ina jin waƙoƙin shi haka yana canza muryoyi yayi waka nan yayi waka nan to sai abin yake jira ina nake ganin kamar ni ma zan iya kawai sai in dauki waka wani sai in ce bare in yi muryar shi sai in dauki waka wani ce ni ma bare in yi muryar shi to a haka na faro he naga to ni ma bare in zauna in kirkiri waka ta wata kaina kamar da yawasa haka aka faro abun har zuwa yau
to bayan ka fara da haka din wasu irin matakai ka bi domin kaga cewa ka shiga cikin harkan tsundum ka gane kan kowane irin lungu da sako da ya kamata ka fara wakar
eh to gaskiya matakin da na fara bi na farko lokacin bamu da nisa da studion akwai wani ana ce mai Albaiti duk wanda ya san tsofaffin mawaka na Kaduna sosai yana daya daga cikin wayannan mawakan to yana da studio to ya zama mu kuma yara ne lokacin ba za mu iya zuwa mu je mu biya kuɗin da za a mana aiki ba ko me sai kawai in na taso makaranta sai in zo in zauna a bakin studion in an aike ni ne sai na biyo ta nan to kullun in zo dai in zauna haka har suka dan saba suna gani na haka a aike ni je ka siyo kaza je ka siyo kaza har ya kai ga wata rana ba zan manta ba ko wani makidi ana ce mai Sagir yana cikin aiki he leko ya ce ah auta kana nan kenan na ce wallahi ko ce to shigo cikin mana farkon fara shiga na studio kenan da yana shigo ciki naga yanda ake kida da mai to a haka dai ina son yin waka amma nace to tunda an yi haka bari in tsaya in ga ya abin yake in san meye harka take ciki to a haka kullun da na fito an saba na tafi filin kwallo ko na je shagon game iya inda za a gani kenan tunda lokacin ba waya bane a hannunmu to he ya zama na an ma daina gani na a gida kawai ba a san ma inda za a gani ba kafin daga baya aka san ai lalle ga inda nake zuwa nan wanda daga nan wurin kuma wasu kalubalen suka fara faruwa kamar ni me zai kai ni studio wurin mara siji kaza kaza kin san dai irin kallon da ake ma harka in ba wai ka shiga cikin ta ba to daga lokacin gaskiya an dan samu kalubale wanda abinda bazan ta umantawa ba yanzu haka presently mahaifina yana cikin 3 months kenan da rasuwa Allah ya ji kanshi Allah mai rahama lokacin na dawo makaranta na fita yana zo na tadda ya dauko jaka na zai duba note dina da nayi a makaranta kawai sai ya tadda littafi na da waƙoƙi ne a ciki a rubuta to daga nan fa aka hana ni zuwa kalubale kala 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 daga ƙarshe da suka fahimci gaskiya ina san abun akwai abun a jikina muka zauna a matsayin su na iyayena suka bani shawarwari kan waɗanda suke ciki su kuma suna karatu ko yaya kakkace zaka shiga kai tsaye tsaya kai karatu kafin wani lokaci ka fahimci rayuwa take ciki yanda zaka iya rike kanka a kowane mataki to hakan kaman dai bazan bu ba kaman bazan mu ba nace kai bari dai in bi umarnin su kawai to haka na koma na cigaba da karatu na har nazo na gama ina dai dan zuwa studio sama sama haka har nazo na je foli na gama diploma dan ina cikin studio na ga message na admission dina ma lokacin Allah yayi dai sai na karatun sai na goge saboda lokacin harka ita ce a gaba na sai aka ƙara turo mun test na ce kai ina ga alkhairi ne bari je in nuna a gida na je in nuna na zo na tafi na je na karatun da so tunda na dawo kuma yanan karatun ya tsaya iyana sai ga to na kai wani mataki ba matsala suka mun addu'a suka samu albarka shine aka ci gaba kuma da fafatawa
haka ne to wani lokacin da kaga cewa ya kamata a ce ka fara waka taya akai kai wakanka na farko
eh gaskiya lokacin da nayi waka na farko zan iya tuna ya waka take ma something lokacin ana da irin waƙoƙi na nishadi haka na irin da ya zama kida ya fi yawa lokacin to sai na je ni ma aka min kida ne wata waka ƴan matan zamani da samarin zamani ku yi casu na zamani lokaci na ku ne iya abin da zan iya tunawa kenan a cikin waka kuma sai ya zama ne kamar yadda na gaya maki da farko yayin dauko waka wani sai in sa sai in ce ga muryar mawaki wani sai in kwaikwaya sai in yi da muryar shi kafin daga haka na fara zama ni ma in ce bari in yi creating waka da yau da na fara creating da kaina komai nawa ba zan manta ba kamar wakar biki ne lokacin na fara creating da kaina na zauna na rubuta ta na zo kuma na rera ta
to yanzu wannan waka tana kasuwa ne
ita waka da ne ta farko kai a iya amshin nan ma shi kadai zan iya tunawa ba yanzu bane abin gaskiya
to shikenan da ni da masu waka za am da ni da masu sauraro To da ni da masu sauraro za mu so mu ji shin wani waka yanzu za ka rera mana wanda kuma za mu ji shi a cikin rediyon mu.
Eh gaskiya yanzu haka presently bai wuce 1 month ba na saki album mai suna Ke Kadai, wanda album din yana kowane platform duk inda kake za ka same shi. Akwai wakoki sosai a ciki wanda yanzu haka presently ana kan kokarin yin wani album din kenan. Kafin album din akwai waka da nayi ta Maman Biyu, to waka ta dan yi trending haka cikin ikon Allah haka Maman Haja TikTok haka da dai wurin mutane haka dan wani lokacin ma sai a tare ni a ce an ji ta ma a gidan radio. To kin ga ta dan haura ta kai wani mataki kenan, tunda kusan kafin ita waka da zan ce gaskiya nayi an dan ji ta a gari sosai. Kusan ni ne wanda na fara zama na kirkiri irin wannan waka, duk wani mawakin da zai yi a duniya to yana bayana ne.
To yanzu dai da ni da masu sauraro za mu so karera mana wannan wakar miji.
To a waka akwai baitin da ya dan fufuta ina cewa kallon hotonki ya fiye mini abinci, da na kalle shi sai ya koran kunci. Da ce nai da miji a soyayya na ciriba, na wuce ai gori na samu mai haiba. Kallon hotonki ya fiye mini abinci, na kalle shi sai ya koran kunci.
To haka yake ba sauraro, kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne tare da wato muna hira tare da wani mawaki inda yake nuna mana ko yace yake bayyana mana irin kalubale da kuma gurgurmar da ya bi domin ya cimma burin shi na harkar waka. To yanzu bayan kalubalen da ka fuskanta a wajen iyaye da ka shiga cikin wannan harka ta waka, wani irin kalubale ka fuskanta a cikin harkar?
Eh to gaskiya abinda na fara fuskanta kin san ko ina akwai kalubale. Farko ya fara daga ma waɗanda nake tare da su ne mutanen anguwa. Idan nayi waka na zo da ita lokacin ina zumudi, sai a dinga zagawa wai ana cewa kai ƙarya yake, ba shi yayi wannan wakan ba, ku kalle shi ba, ya za a ce muryar shi ce wannan. Su kuma lokacin ba su riga sun fahimci muryar waka daban, muryar mutum naturally daban. Da wuya ka ji mawaki wai kaji magana shi a fili kaji tayi kama, sai dai ya kadan ji in kaji waka ka ce eh wannan shi yayi waka. To lokacin na samu wannan kalubalen har ya kai ga in nayi waka ma sai a dinga biyo baya sawuna a zo studio, wai da gaske wannan shi ne wannan wakan. Aka zo kuma kan abokan zama su ma nan ma aka yi ta fafatawa su ma abokan zama nan. Zaka zo ina ga ɗaya daga cikin kalubalen da na fuskanta, wanda yana ɗaya daga cikin abin da ya dan kashe min gwiwa, sai kuma na lura da duk abin da zaka yi rayuwan zaka samu nasara akwai kalubale a cikin shi. Lokacin na yi wakoki sosai, sannan akwai wayanda ban gama su ba, wakoki sosai suna da yawa wallahi. Wani abu ya dauke ni na dan yi tafiya na kwana biyu bana studio, wanda dawa nake da wuya na zo na tadda wakokin nan babu su duka an goge su. Yana ɗaya daga cikin kalubalen da gaskiya ba zan taɓa mantawa da shi ba, wanda sun tafi kenan babu su har abada.
To kuma ba ka da su a rubuce da zaka sake rerawa a wannan lokacin?
Eh gaskiya tun da nake waka ina ga bai wuce su biyu su uku, kai ba zai kai su biyar ba wanda na rubuta waka na rera.
Sai dai kawai ka shiga studio ka yi.
Yawwa, in na shiga studio zan yi waka kan kaza, abu mai wahalan ban ba da kari ba amshi kenan an min kiɗa ko nayi. In dai na riga na zauna to insha Allah zan yi ta kawai.
To wasu irin nasarori ka samu cikin wannan harka?
To alhamdulillah gaskiya nasarori an same su sosai, wanda ɗaya daga cikin wanda nake alfahari da shi shine masoya. Kana zaune za ka ga mutum ya kira ka a waya daga gari kaza ne, wane ne eh shine mun ji waka ta kaza gaskiya wakan tayi radi Allah kara basira gaskiya a duk nasarorin da na samu na fi kallon wannan a matsayin nasara saboda wani maturu wasa za ka ga wasu daga Saudiya ne Kamaru like Chad haka da kuma cikin gida ma Najeriya mun ji waka kaza ko kuma wane ne ina son mu dinga gaisawa masoya dai gaskiya ina farin ciki da wannan idan na tuna abin yana kara mun kwarin gwiwa duk yafi mun nasarorin da na samu na kuɗi ko na sanin wasu jama'a manya haka gaskiya na fi kallon wannan matsayin babban nasara.
To a ƙarshe wani irin shawara zaka ba wa matasa ƴan uwa?
Eto matasa ƴan uwa na cikin harkar industry
duka dai har da matashin da yake da wato burin shi ma yaga ya zama mawaki.
Eto gaskiya abu na farko rayuwa ta riga ta canza komai ya riga ya zama sai da kuɗi ake yin shi at least ka zauna ka ce ita kadai zaka dogara da ita ba lallai ta rike ka a matakin da kake so ba saboda ita kamar gona ce waka zaka yi ta zubawa ne sai lokacin da abin girbin yayi tukunna zaka girba yanzu da ka zo Allah ya sa waka kadai ta fita kai suna su jama'an gari a wurin su kai sabon mawaki ne amma kai kuma inda za zo a tambaye ka zaka ji mutun ya kwasu shekaru da dama yana yi kafin ya kai wannan matakin to lallai koyaya mutun ya rike sana'a koyaya kai karatu ko ba dan kai aiki ba dan mu'amala dan mutanen da zaka zauna tare da su ya zama na a ce kana da business din da zaka samu a can sai ka zo ka zuba a cikin ita harkar da kake ganin Allah ya baka baiwata a haka ka a gaji tana da cin rai akwai cin rai sosai dan ni duk wanda bai taba ji zai daina waka ba wata rana gani nake bai ma shigo harkar ba amma da harkar da kake yi nusuri in dai baka taba ji wata rana kai ka ma hakura da ita ba to baka ma shigo ba amma dole in dai ka shige ta da gaskiya sai ka ji wata rana ma ka ni na ma hakura da harkar nan saboda challenge akwai su sosai sosai to wannan kai ya kashe ma gwiwa ka dage insha Allah akwai nasara.
To a ƙarshe wani irin waka za ka yi domin ka rufe mana wannan tattaunawar da shi?
To akwai waƙar da ta cikin album ɗina da nake cewa ke kadai a ruhina ba canji fassarar mafarkina zana canza sunana sunanki ya zanto a haɗa shi da nawa iya kadai a ruhina ba canji fassarar mafarkina zan canza sunanki ya zamto a haɗa shi da nawa ke ce sanna duk komai kin canza duk komai kalle ki da mai mai ki wuce shi da komai in an zo ba to haka yake masu sauraro da fatan kun ji dadin wannan tattauna da muka yi da bakon mu a cikin wannan zaure inda ya bayyana mana irin gwagwarmayar da ya sha har ya kai wannan mataki da yake kai da fatan kuma kun ji dadin tattaunawa da muka yi da shi da wannan nake cewa masu sauraron mu ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ni Ruqayyah Bashir ke muku fatan alkhairi har kullum peace salam
to jama'a masu sauraron mu a nan shirin namu ya zo karshe a fadadin wakiliyar mu Ruqayyah Bashir da dukkanin bakin